Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen na ranar Alhamis 27 ga watan Agusta akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fayyi,
Yusuf Aliyu Harande,
da ni Maryam Dauda.
Yau rana ce da muke tattauna batutuwan kiwon lafiya. Malama Zainab Autabuba ta faɗi dalilin da yasa take karatu a fannin kiwon lafiya.
Na ga cewa mata da yawa suna buƙatar taimako, musamman in mace tana da ciki, wasu guraren, wasu ƙauyukan, zaki ga ba su da masu aiki, masu da su taimaka musu idan suna naƙuda ko kuma suna buƙatar ko shi sa ne gaskiya ya kamata a ce ni ma in shiga makarantar nan in samu ilimi da in je in taimaka wa mata ƴan uwana.
Zauren mata masu karatu a fannin kiwon lafiya kenan. Shekara 5 kenan da arewa maso gabashin Najeriya ke fama da rikici na 'yan Boko Haram wanda ya sanadiyar hallaka mutane da yawa. Yau kimanin kwanaki 500 kenan ba amo ba labarin 'yan matan Chibok waɗanda aka sace tun waɗannan kwanaki da suka wuce. Wasu kuma sun rasa rayukansu, wasu kuma sun rasa gidajensu. Ko waɗanne irin fargaba 'yan gudun hijira ke fuskanta yanzu?
Kullum ina tuna shi, kuma wani lokuta sai ga kaman mafarki ne, kaman abun bai faru ba, na tashi sai ga haka ne. Ina rayuwa dai inda ban saba ba. Allah ya kaddara waɗanda suka mutu dama kwanan su ya kare za su. Ba makawa su mutu, amma mantuwa kan ba yadda mutum zai manta, dan uwa wasa ne. Uwa da masoyi ciwo, tun ba zai manta ba. Kuma da zan ga waɗanda suka kashe waɗannan, ni ma sai yayin da gafina ya kare, in akwai abun da zan iya yi zan yi mana.
Wani daga cikin 'yan gudun hijira kenan, wanda wakilin sashen Hausa ya yi hira da shi. Shirin namu na yau kai tsaye zai hada ku da Dr. Attahir Bello Muhammad, ƙwararren likitan kula da fargaba da ɗimuwa sanadiyyar tashin hankali, fannin ƙananan yara da matasa, akan irin abubuwan da ɗimuwa da fargaba ka iya haifarwa nan gaba.
Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya da kuka turo mana ta Facebook. Ku kasance da shirin yau da gobe domin jin duka waɗannan bayanan.
Da yawa daga cikin waɗanda suka fuskanci rikici ko tashin hankali na kasancewa cikin mawuyacin hali. Waɗanne illoli ne kuke gani ke tattare da mutanen da suke samun fargaba da damuwa a sanadiyyar tashin hankali ko kuma rikicin al'umma kamar na Boko Haram? Ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta shafinmu na Facebook.
Illolin sun hada da tunanin rayuwa mara tabbas, yanke kauna da jin dadin rayuwa, kasancewa cikin tsoro da kuma yawaitan tunani. Sako daga Mudassir Muhammad Tafawa Balewa.
Salam VOA Hausa. Hakika suna samun fargaba da shakku da dama, domin akwai jin tsoron kai yaran su makarantu. Akwai illolin kamuwa da cututtuka kamar malaria, wato zazzabin cizon sauro, da hawan jini, da zaman zullumi, gami da yunwa da rashin muhalli mai tsafta, tare da yin barci ido ɗaya a rufe ɗaya a buɗe. A ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya raba su da duk wata illa da ke barazana da rayuwarsu da mu baki ɗaya. Sako daga Isa Kwafsi a Sarara.
Hakika VOA Hausa, akwai matsaloli da dama ganin yadda kullun suna cikin tardaɗi, ga kuma rashin tallafawa lokacin da suke buƙata, uwa uba rashin kulawa da magungunan kare lafiyarsu da kuma kwantar musu da zuciya. Sako daga Usman Fari Jebuwa Ward.
Yau da gobe, illolin fargaba Boko Haram kam abin sai dai Allah ya kyauta, amma fargaba kam to Allah mun shata. Sako daga Sani dan Ancho Potoskom.
Hakika yau da gobe akwai illoli da suke cima mutanen da fargabar Boko Haram take damun su, kamar matsalar kyan muhalli da kuma samun abinci ingantacce, da rashin sa yara a makaranta, da matsalar yin lalata da 'yan mata, da kuma rashin samun tallafin gaggawa daga gwamnati. Sako daga Dahir Yakubu Ruru.
Waɗannan mutanen Allah ya kai masu ɗauki, amma in dai fargaba da ɗimuwa ne, ai kam suna ciki wallahi. Shi yasa nake gani akwai buƙatar nan gaba, bayan komai ya lafa sosai, a samu ƙwararrun masana sanayya halayya ɗan adam da za su dinga ba su shawarwari. Sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria.
Yau da gobe akwai illoli masu dama a kashe maka uwa, a kashe maka uba, a kashe maka ƴan uwa. An saka ka cikin kunci da damuwa. Ai babu fargaban da ya wuce wannan. Sako daga Adamu Muhammad dan Bujuwa.
Tabbas akwai illoli da dama kamar su rashin kwanciyar hankali, ga kwana cikin tsoro, kullum gani kake kamar za a kawo garin ku hari, kuma mutum gani yake kamar ya kusan mutuwa, ga kuma kowa baya yarda da kowa. Kai abubuwan da yawa, sai dai mu ce Allah ya mana maganin abin da yafi karfin mu, amin. Sako daga Yakubu Sale, tsohuwar kasuwa da Maturu.
Illolin suna da yawa, kun ga akwai kalubalen wurin kwana, ga sauro, ga matsalar wurin gusar da bukatun yau da kullum. Sako daga Zakariya Tambari.
To yau da gobe mu dai fatan mu shine Allah ya kawo mana ƙarshen ƴan kungiyar Boko Haram a nahiyar mu ta Afirka baki daya. Sako daga Sama'il Ahmed Dikke.
Zauren namu na mata masu karatu a fannin kiwon lafiya, yau mun lalubo wata ɗaliba, Lami Sumayya Murtala, ta yi hira da ita wadda take karatu a kwalejin koyon kiwon lafiya, inda ta yi bayani dalilin da ya sa ta ɗauki wannan fanni don ta ƙara ilimi a kai.
To, salamu alaikum, yanzu ga ni tare da ɗaliba ma'aikaciyar jinya. Ɗaliba, ya sunanki?
Sunana Zainab Autabuba.
To, malama Zainab Autabuba, tun da ke yanzu ɗaliba ce, me ya baki sha'awa kika shiga makarantar aikin jinya?
Gaskiya abin da ya ban sha'awa, na ga cewa mata da yawa suna buƙatar taimako, musamman in mace tana da ciki, wasu guraren, wasu ƙauyukan, zaki ga ba su da masu aiki, masu da su taimaka musu idan suna naƙuda ko kuma suna buƙatar. Shi yasa na ga gaskiya ya kamata a ce ni ma in shiga makarantar nan, in samu ilimi da in je in taimaka wa mata ƴan uwana.
To, yanzu gashi dai ana cikin fagen karatu. Na san ba a rasa dan cece ku ce na can da can ba. Wani irin matsaloli kike samu ko kike gamuwa da shi a harkar karatunki?
Eh, to ba wasu matsaloli gaskiya sosai muke fuskanta ba a karatuna. Kawai dai matsaloli ne idan wani zubin ka je ka tafi posting, su wannan ne ga wani zai kana dan samun matsala, ko in ka je a makara, ko kuma dai ka je ana dai fannin karatu haka dai, ko kuma fannin wanda su dan koya maka asibiti, su ne dai kawai dan matsalolin da mutum yake fuskanta.
To, menene burinki idan Allah ya sa kika zama cikakkiyar ma'aikaciyar jinya?
Buri na idan Allah ya sa na zama cikakkiyar ma'aikaciyar jinya, in tallafa wa mata musamman a ƙauyuka.
Menene kuma shawararki ga sauran mata ƴan uwanki?
Shawara na ga sauran mata ƴan uwana, dan Allah a zo a nemi ilimi musamman na ɓangaren lafiya. Muna buƙatar ma'aikatan jinya mata, kuma yawanci sai kiga mutanen muna tso, mata na tsoron zuwa, suna ganin kamar karatun yana da wahala. Ina fata da Allah mata ya ƙoƙari a dinga zuwa karatu musamman ma na ɓangaren lafiya, don a taimakawa mata bai.
Komi sai da mata, duniya gama sai da mata, duniya gama sai da mata, komi sai da mata.
Ga gaida Hajjia Lami Sumayya Murtala. Rikicin ƴan Boko Haram ya tilasta wa mutane zama ƴan gudun hijira a wurare daban-daban a Najeriya, har ma da makwabtan ƙasashenta. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wasu a sansanin ƴan gudun hijirar da ke jihar Adamawa, inda suka bayyana musu irin fargaba da ƙalubalen da suke fuskanta.
To jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da yammaci, barkanmu kuma da sake sadar da ku a cikin shirin nan na yau da gobe. Yau ma fa yanzu haka muna ɗaya daga cikin sansanin ƴan gudun hijira da ke nan jihar Adamawa, kuma za mu tattauna da wasu wanda matsalolin ta harhar ƴan Boko Haram ya shafa. A hannun dama na akwai
Garba Haruna.
Daga ina kenan?
Daga Goza.
Sai kuma
Ahmadu Bello.
Daga
Muchika.
To, barin suma da ɗan mutanen Goza, na san watakila me yasa ka zo nan ne tukunna, na same ka nan wajen?
Eh, matsalolin ne suka kawo mu nan na Boko Haram. An kashe ƴan uwa da kuma abokanai duka, shi ne dalilin da ya kawo mu nan.
To, watakila na san kai asara kamar na me?
Kamar na abokanai da kuma ƴan uwa, kaga mutum ba zai manta ba.
Lalle ku ba ka manta ba, amma yanzu ka gaface ne a zuciyarka, ya kake ji dangane da yadda wannan abun yake?
Kullum ina tuna shi, kuma wani lokuta sai an ga kamar mafarki ne, kamar abun bai faru ba. Na tashi sai ga haka ne, ina rayuwa dai inda ban saba ba.
To a bari in zan dawo gare ka bari in koma ga shi da mutane micika na farko dai ya ka samu kanka a wannan wurin da son ka ne ko kuma ya aka
da so ba kam sosai saboda matsalolin da muka fuskanta na masifar nan ba kadan ba mutum ba da son sa ba sai ya tashi ya bar inda yake ba iyaye ba abokan arziki kaddarorin mu ma da yawa ya salwanta yanzu ba yanda muke
gani irin abin da suka faru watakila zaka iya mantawa da abin da ya faru
kai abin da ya faru kamto yana wurin Allah
naji abin da shi Nagoza ke cewa wani lokaci ma yana yin mafarki dan ga kaman abin anya kaman da gaskiya faru
abun yana zuwa sai dai mutum ba yanda ya iya sai dai ayi dogaro ga Ubangiji abin da asaran da muka yi da rashin da muka yi Allah ya maida mana sauran mu kuma Allah ya maida su gida lafiya
zan dawo ga da mutane Goza na san wata kila kamar yadda ka faɗa abun cewa ko me zaka yi tuna na irin abun da baka manta ba yadda aka irin kisan nan
haka ne Allah ya kaddara waɗanda suka mutu dama kwanan su ya kare za su ba makawa su mutu amma mantuwa kan ba yadda mutum zai manta dan uwa wasa ne
ya ma kake ji rafa da dan uwa tukuna
rafuwa da masoyi ciwo tun ba zai manta ba kuma da zan ga waɗanda suka kashe waɗannan ni ma sai yayin da gafi na kare in akwai abun da zan iya yi zan yi mana
abin da naji abin da shi yace raba da masoyi kai yake ji raba da waɗannan wanda watakila an kashe maka wani
wannan kan ba daya ba ba biyu ba da yawa ma
to ya kake ji
ba yanda mutum ba zai ji ba sai dai kawai hakuri hakuri shine komai don haka mu dai muna nan duk abin da ya faru da mu ya faru sai dai a taya mu da addu'a Allah ya tsare na gaba ya kiyaye
amina na taya ka amma zan saki tambaye ka ne kamar yadda tambayewance a zuciyarka ya kai kake ji
babu yanda yake kuma rabuwa da masoyi masoya ma ba masoyi ba dan ba daya ba ba biyu ba mutane ne da yawa
to yanzu misali da a ce zaka da wanda suka yi zaka in manta aka ce wannan yafi ko koya
maganan yafiya na wurin Ubangiji mu dai mun bar su da Allah kawai
yanzu a misali ban da ga mutane goda to a irin wannan yanayi misali da tunda ko zo sosai nan na san ana kula da ku ana ba ku abinci kamar wani shawari ake ba ku na batun mancewa da wannan abu
ana ce mana kar mu damu komai zai wuce za a koma noma kamar da amma dai mu ba za mu manta ba muna tunawa kuma muna ganin wannan rayuwa ba irin rayuwa da muka saba yi ba muke akwai bambanci da irin rayuwa da muke ka san abinda komai zaka yi ya zama na an zo ana yi maka ne akwai bambanci da abinda ka saba yi
yanzu misali na san ana ba da shara kuma kana karɓar sharan da ake baku anan su sunan ƴan gudun hijira dangane da wannan kai wani shara ka bawa ƴan uwanka da irin wannan abun ka ya shafa
zuwa akai ana ta ba mu shawara mu yi hakuri abun da ya faru ya faru to abun da ya faru ya faru kan mu ma mun san da wannan don haka a dinga sa tsaro a tsare dai a kula da mu da inda muke nan da can din duka dai a kiyaye don in abu ya salwanta mu kanmu mun san ko ya lafa dole ne mu nemi mu koma ba tare da sai an maida mu ba don haka dinga lura
da kaman inda wani yanzu haka na akwai da dama da su gudu wasu jihohi da san su abokanan ka wanda su ma sun samu su tsaka mai da katsira tunda yanzu hankali ya lafa menene burin ka a rayuwa
burina in ga na koma sauran ƴan uwan mu da muka rasa su Allah ya hada mu da su a can lafiya
to kaman batun komawa gida kana son ka koma kenan
eh komawa gida kan wanda ya bar inda yake ka dole ne ya so ya koma ai ba dole ne ajiye mu a nan ba
to yanzu ka koma can me kake so kuma ka sake
to ka san inda aka fi mutum da inda mutum yake rayuwa ba zai manta ba kuma zai so ya koma wurin ya zanna da ƴan uwa da ya saba yi to bambanci da nan
to ina abokanan zama wata irin wasu da sun gudu wasu haka da tun yanzu an su soma al'amura sun suma dan lafawa wani shawara aka ba su na batun dawo gida
ina ba su shawara mu yi kokari Allah ya taimake mu mu dawo dukanmu don wasu ba mu sayin da suke ba wasu Fatakur ne wasu ina kasan mutanen nan sai haka
to yanzu misali ka da imanin kan cewa za a koma kaman da
na yadda da za a koma kaman da in Allah ya yi don Allah ne yake yin abu
to ka ji shi ya ce ya yadda na san wata kila kowa da irin daga inda ya fito da bambanci kai ka yi imanin ka da kan cewa za a koma kaman da
za a koma amma wasu mu dai ba na san ba za su samu komawa ba saboda abun nan ya firkiti mutane da yawa sosai wani yana da zuciyar ya bar can har a da ba zai koma ba to wasun mu kuma za mu koma komawan yafi mana kam
yanzu ka koma can me zaka yi
za mu je mu zauna kaman da kuma mu dinga roƙo Allah ya raba mu da wannan abun har abada
to a ƙarshe bari na dawo ga shi Nagoza yanzu kaman yaushe kake tunani sannan in ka je me kake so ayi domin a taimaka muku.
Mu dai mun je muna so a taimaka gwamnati ta duba halin da muke ciki ta taimaka mana. Koma harakokin mu kaman da kana da shago yanzu babu, kana da gida an fasa. Yanzu kam zama dai sai dai abinda Allah ya muna roƙon gwamnati ta taimaka mana akan wannan matsalolin, mu je mu zanna mu yi rayuwa kaman na mutanen nan. Sai mu je sai gwamnati ya taimake mu.
To okay, muna godiya. Bari da ga shi ma tambaya ta karshe shine na cewa tun da yanzu hankula sun samu kwanta, kuma insha Allah ana fatan nan ba jima ba za ku koma. Me kuke so gwamnati muku?
Abunda muke so ban iya taimako. Me mutum zai nema banda taimakon gwamnati? Mutum dai abunda yake da shi babu yanzu, don haka gwamnati ta sa hannu da kafa ta taimaka. Saboda idan mutum ya koma zai rasa menene zai yi daga can, don haka gwamnati ta dauki dawainiyar mu. Mutum talaka ne tun can dama, bayi da shi, an zo an sake ta da shi a inda yake. Komawan zai zama na ba yanda yake, don haka sa mana hannu da kafa a taimaka mana gwamnati.
To idan ko koma me kake so zaka yi? Wace kida zaka koma shago ko kuma sana'arka na dawo tilla har ai aure da sansu?
To wannan dai yanayin rayuwa, mutum yana zuwa dole ne ya natsu ya ga ta ina zai fara tukunna. Yanayin taimakon da zai zo mana, tunda dai mu tun can noma muka saba a can, Allah kuma ya taimaka mana.
Najeriyar mu ce kada mu bar ta ta wargaje. Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata.
To Allah ya kyauta. Mutanen da suka tsinci kansu cikin mummunan halin rayuwa, misali kamar irin rikicin ƴan Boko Haram, sukan shiga ɗimuwa. Yau kai tsaye muna tare da Dr. Attahiru Bello Muhammad, ƙwararren likitan kula da fargaba da ɗimuwa a sanadiyar tashin hankali, fannin ƙananan yara da matasa, wanda zai mana ƙarin bayani akan abin da ake nufi da ɗimuwa, abubuwan da ke haddasa ta, da kuma yadda za ta iya shafar rayuwar mutum nan gaba. To dokta, muna yi maka maraba da zuwa shirinmu na yau da gobe. Da farko za mu so ka bayyana mana shin wai me ma ake nufi da ɗimuwa ne?
Ɗimuwa da a Turanci ana kiran shi post traumatic stress disorder, wata fargaba ce da damuwa da ke samun mutum sanadiyar tashin hankali. Matasa su suka fi zama cikin hatsarin wannan matsala. Don lokacin ne kwakwalwarsu ke ƙara buɗuwa. Tashi hankali ko firgita yana kaiwa da lalata matakin sinadari, wato wadda ake kira adrenaline da a Turance, da suke aiki a kwakwalwa da kuma waɗanda kwakwalwa ke aiki a kansu. A hakan sai fasali da tsarin kwakwalwan sai ta ɓaci. Waɗanda suka fi kamuwa dai da wannan matsalar su ne waɗanda suka taɓa samun damuwa ko suka taɓa shiga wata mummunan hali ya kuma danganci yawar ko tsananin tashin hankali da ya same su. Cikin mutane uku da waɗanda suka samu fargaba ko damuwa sanadiyar tashin hankali, ɗaya daga ciki dai ana samu yana da wannan matsalan.
Na'am. To kamar waɗanne irin abubuwa ne suke haifar da wannan ɗimuwa, musamman kamar ga ƙananan yara yanzu haka, kamar waɗanda suka fuskanci rikicin ƴan Boko Haram?
Akwai kamar ganin cewa an kashe iyayensu ko an ma iyayensu fyaɗe, ko ganin gawawwaki da makamantansu, ko ganin jini haka, ko mummunar hatsari dai da su irin su ambaliyar ruwa da girgizar ƙasa ko da shike babu a nan Afrika sosai, da kuma nuna rashin kula da iyaye suke nuna rashin kula ga yara, da kuma garkuwa dai da ƴan ta'adda haka ko ƴan fashi, da kuma zazzafan gallaza wadda ake kira torture da Turanci, da kuma ƴan gudu hijira wadda ake kira refugees, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce ƴan gudun hijira yanzu a Najeriya sun kai kamar 1.5 million. Babban matsala ce.
To likita ta yaya ma ake za iya gane cewa mutum ya madu mauci
shine ai
okay mutum zai fara samun matsanancin bakin ciki da imuwa sai ya haifar da matsalar bacci da mugun mafarki har ya kai ga lalacewar makusanciyar dangantaka kamar tsakanin yara da iyaye ko ma'aurata haka ya kai ga saki sannan halayya ko ɗabi'ar mutum ma ta iya zama da barazana mutum zai iya samun tunanin ya kashe kanshi ko kashe kai da kai ko ya kashe wani sannan mutum yana iya yin abu dai ba da son radin kanshi ba sannan yana kawo yarjejeniya da zuciyarsa akan abubuwan da suka auku da fargaban hakan sai ya sa su nisanci mutane ko wuraren da ake hira haka ko dai wani abu da zai sa su tuna da wannan damuwar hakan sai ya dauke hankalin mutum daga aikinsa ma ya daina zuwa aiki ko ya rasa aikinsa to kinga wato a koyaushe bai da sakewa domin zai keɓe kansa ne da yake ya samu rashin nutsuwar zuciya
haka duk sai damuwar rayuwa ta bi ta tattare mashi wuri guda kenan kamar abin da Bature ke kira depression
yeah exactly haka
to likita kana ganin cewa kuwa al'umma mu ta fahimci illolin da ke tattare da irin wannan dimuwa din nan da mutane suke fuskanta dalilin abubuwan da ya same su tashin hankali haka
al'umma an san da shi amma da shike ba sa hankali a kai sosai ba kama a Afrika an fi sa hankali a kan su ciwon zazzabi da cizon sauro ana gani cewa wannan ba matsala ba ce amma babban matsala ne da shike abu ne in ya sami mutum tun yana yaro zai girma da shi har ya girma da shi bai sani ba so mutane da yawa za ki ga suna da saurin fushi suna da saurin bata rai da abin nan duk matsalar damuwan ne
to doctor in muka duba zamu ga cewar ita wannan dimuwa inda ake magana takan shafi kwakwalwar mutane ne koko takan kai har ga jikinsu
takan shafi kwakwalwa da jiki da shike kwakwalwan shi yake kai message da ake faɗa da turanci zuwa jikin mutum shi yasa zai duk abin da ya shafi kwakwalwa dole ne ya samu message a jikin wasu har karkarwa suna yi da rashin baccin duk da shike kwakwalwa ne yake controlling wannan bacci da sauran abubuwa
To irin yaran nan kanana mun sa mun yi shiri daban-daban game da faɗi da ake wa kananan yara ta yaya za a gane kamar ya shekara 2 shekara 4 shekara 15 da ake wa faɗi ta yaya za a gane idan tana fama da dimuwa nan gaba idan ta girma
akwai wasu gwaje-gwaje da ake yi ana kiransu a turanci outcome measures wanda za a yi primary da secondary outcome measures wanda za a yi kaman interview haka za a musu sai a ba su maki to makin ne zai nuna cewa lallai tana fama da wannan imuwa
to kafin ma a je gama nan gaba kamar su yan shekara 2 ko 3 ko 4 kananan yara ta ya ma za a yi a fahimci cewa sun dima wuce
a wannan measures din za a iya tambayan iyayensu idan yara da suka iya magana kuma za a iya tambayansu wanda ba za su iya magana ba wanda ba su fara magana ba iyayen za a tambaya halayensu za a tambaya akwai abin da ake kira behavioral checklist kamar interview ne haka za a yi ma iyayen ko wanda suke zama dai da yaran a ga ko akwai canji a halayyarsu ko rashin bacci za a yi musu wasu tambayoyi
da akwai shiri da suke yi a nan na kananan yara da ake ganewa idan sun dumauce zaka ga kamar yan shekara 2 ko 3 din idan suka ga kamar wani namiji ko da baban su ne ko kuma kawun su wani dai wanda bai kamata ba suna fargaba idan sun gashi suka ga sun canza ta haka iyaye da dama suke gane cewa da akwai matsala ga ƴaƴan su kuna fuskantar haka
iyaye sosai haka yana faruwa a hakan kuma wannan ma kaman alama ce cewa babban mutum haka ya ko yayi kokarin ya sa yarinyan ko yaron cikin wani matsala. Yes.
To likita in muka duba zamu ga cewar wannan dimuwa mafi akasari ga yara wani irin illa take da shi in har sun girma in suka same ta tun suna da kuruciya tun da yarintar su yana iya shafan sauran rayuka rayuwar su harkokin rayuwar su da kuma yanda za su zama suna iya fahimta karatu a gaba
da yawan su zaka ga sun ma bar zuwa makarantan amma sai za su ma daina zuwa makarantan gaba daya da yawa su ce za su yi losing akwai abin da yake kira interest da turanci ayyukan su
sha'awa kenan
ya za su sha'awa ya ba sha'awa a duk al'amuran su so muddi mutum yayi ya zauna rayuwar shi bai da sha'awa game da abu sai kaga yana samun matsala da wannan abu shine yake kawo lalacewar makusanciyar dangantaka.
Makusanciyar dangantaka tsakanin iyaye ma da yara kenan.
Da yara tsakanin ma'aurata ma tsakanin abokanai.
Sannan kuma doctor kamar yanzu ɗaliban nan na makarantar Chibok da aka sace yau kwana 500 kenan. Yau in a ce Allah ya taimaka aka ceto su aka dawo da su ya kake ganin makomarsu a cikin al'umma
idan aka dawo da su za a aje su sa'annan za a musu akwai wani gwaji da ake kira wani jinya da ake kira trauma focused group cognitive behavioral therapy wato tana mai da hankali ne akan abubuwan da ke yin tasiri ko sanadiyar aukuwan wannan damuwan ko fargabar ba za a ba su magani da ake bayarwa ba da shike hukumar lafiya wato ta duniya wato WHO ta hana bada wayannan magungunan irin su diazepam da wasu sauran abubuwa hakan ya taba faruwa a Congo ya faru a Uganda da kuma Rwanda. Yara ne da aka dauko su sai aka musu wannan gwajin wannan jinyan sabuwar jinya ce kuma an gwada a Africa da shike an sauya shi cikin al'adunmu an ga cewa yana da tasiri sosai.
To bacin kuma masu yaran likita iyayen yaran fa kwana 500 basu san halin da ƴaƴan su
ma da kansu
shine wani irin hali suke ciki sannan kuma su ma za su iya fuskantar wannan dimuwa da fargaba din kenan rashin sanin me ƴaƴan su suke ciki
za su iya fuskanta sosai shi yasa wannan sabuwar jinya ta trauma focused cognitive behavioral therapy ba na yara kawai ba har da iyaye.
To, Dokta, za mu dakatar da kai nan saboda lokaci ya kawo jiki mako mai zuwa in Allah ya kai mu za mu sake gayyato ka dan kai mana bayani akan yadda za a taimakawa waɗannan mutanen ko kuma akwai magunguna ko kuma wasu yadda za a taimaka musu sai mu ce ka huta lafiya.
Mun gode.
Na gode.
To, masu saurare ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki sai kuma gobe juma'a in Allah ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin
Yusuf Aliyu Harande
da Ms. Julie Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Scape ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.